ana ma mata kirari ne kawai a ce wai mata suna da kishi ya su shali mu zage
ni ma musamman a kaina nan ai gatari zan dauko kamar yadda nace zan dauka gatarin nan haka yake
ya ce zai dauki gatari
wallahi kishi na wani malmiji
Masu sauraron shirin daga Laraba, Assalamu alaikum, barka da warhaka da fatan kuna cikin koshin lahiya. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki daga sashen yada labarai ta internet na Daily Trust. Shin da gaske kishi kumallan mata ne kamar yadda ake faɗa ko hadda maza?
Zan iya ɗauka adda sassara shi ta kunna in jima menene? Ba wani bibiya da zan yi zan fara sassara shi ne.
Kishi ya zama wajibi a gare mu maza.
Ashe dai kishin na maza da gaske suke yi.
Ko a cikin dabbobi ana ganin kishi. Idan masu kiwon tantabaru suka lura cewa idan wata tantabara ta je wurin namiji, wancan mijin nata ya ga wancan namijin ya nema ya barbara, zai tuwa a guje yana tsatsagasa har sai ya ba wannan wurin.
Wane ne ya yi kishi tsakanin maza da mata?
Alal haƙiƙa gaskiya maza sun fi mu mata kishi.
Inda a ce namiji ake wa kishi ya da an san cewa lallai maza na da kishi.
Hajiya, nan fa zaki ga tashin hankali.
Ta yaya ake gane namiji mai kishi?
Na farko yana da yawan korafi, yana da yawan mita, yana da yawan tambaya. Idan ya ganta da agogo wanda bai taba ganta da shi ba, waye ya sai mata. Idan ya ganta da takalmi wanda bai taba ganta da shi ba, waye ya sai miki.
Babbar magana. Anya kuwa akwai mutumin da ba shi da kishi?
Ko a nan Najeriya akwai kabilu guda ɗaya ko biyu wanda suke kaman babu kishi din. Idan ma suna rigima da matarsa zai iya ciya ga kinan ma ni kadai ne ma nake iya mu'amala da ke duk garin nan baki da ko saurayi baki da shi.
Salamu ta daukan kokara ta akwai rigima yau za ta baci wancan tsohon saurayin kin yau shi zan rushe wanci.
Daga jin yadda muka bude shirin namu na yau kun fahimci cewa mun maida hankali ne kan kishin maza. Galibi mata ake alakantawa da kishi. Daga an yi maganar kishi kowa ji yake yi wata ɗabi'a ce ta mata, ashe ba haka abin yake ba. Daga irin tattaunawar da muka yi da maza da mata da masanin halayyar ɗan adam da zamantakewa a cikin wannan shirin ta tabbata dai maza sun yi mata kishi nesa ba kusa ba. Bambancin kawai shi ne su maza sun yi iya ɓoye nasu kishin.
Yanzu ina yin gyangyaɗin nan na yi mafarkin kin yi wanka shishe yin na zo wucewa yana kallon.
Bari mu fara da wani labari mai ban al'ajabi na wasu ƴaƴa maza da suka taya mahaihinsu kishi a shekaru kusan huɗu da suka gabata a Zaria.
Akwai wani report da na taɓa badawa na wasu ƴaƴa da ake cewa wai kwartan uwa mai wuyan kamu. Ga masu waɗannan ƴaƴan sun kama kwartan ubansu ne. Abin ya faru ne a ƙaramar hukumar Sabon Gari da wani magidanci da matan shi da komai zai tsallake ta ya tunkari matar wani. Haka zai zo ya tsallake shi ya shiga waɗaka ya ta lalata. Ta da matarsa wanda daga bisani ya farga ya sanar da ƴaƴan suka gan shi na kuka ya suka tambaye shi ya sanar da su ga abin da yake faruwa suka fake shi wannan kwartan mahaifiyar nasu wato kwartan uban nasu kenan mai bin mahaifiyar su suka farke shi nan take suka yi mai kisan gilla suka taya uban su kishi to wannan ƴaƴa ma ke da tsananin kishi na maza har ma ƴaƴa suna taya iyayen su kishi a wani lokaci.
Aliyu baban ƙarhi zai sake dawowa da wata muhawara da ya jagoranta tsakanin wasu dattawa magidanta akan kishin maza. Amma kahin nan masanin halayyar ɗan adam da zamantakewa Farfesa Sani Lawal Malumfashi na Jami'ar Bayero ta Kano ya baje mana kishi a hwaihwai ya yi ɗaiɗai da shi. Za ku ji abin da ake nihi da kishi. Za ku ji shin kishi halitta ce ko kuma al'ada da yadda ake gane namiji mai kishi. Da ma wasu al'adu masu ban mamaki na ƙabilun da ba sa kishi har ma a nan Najeriya. A wasu sassan duniya har akwai masu ba da aran mata da ma inda mace ke iya arman maza 4-40 kamar yadda za ku ji.
To kishi dai wani abu ne da ya shafi al'ada kuma ya shafi halayya ta ɗan adam. Kuma kishi yana nuna abubuwa kaman guda uku. Na farko yana nuna zafin mallaka ta wanda ake kishi din saboda kauna da soyayya. Na biyu yana nuna dogaro da wanda ake kishi din a kansa saboda haka yana ganin shugowar wani cikin wannan dangantaka din kaman barazana ce ga abubuwan da yake samu na rayuwa ga wanda yake so din. Wannan shine hanya ta uku da za a iya fassarar kishi. Kuma abin da yasa ake gane wannan yafi wani kishi din saboda wato tsananin bautawa dangantakar da yayi ya sadaukar da lokacinsa, ya sadaukar da dukiyoyinsa, ya sadaukar da tunaninsa, ya sadaukar da kansa gaba ɗaya domin wannan soyayya ta dore. Kuma lokaci guda ya ganta da wani, wannan ganin zai fassara shi a rashin godiya, kuma dole zuciya ta harzuka wannan harzikin zuciyar da kuma yadda zai dauki abin shi yake kira kishi. Su masoya, musamman masoya ko mace ko namiji, suna son abin da ake kira exclusive affair, exclusive love. Ba sa son su yi banin baka tsakanin su da wani akan mutum daya. In mace ce ba ta son ta yi sharing din namiji da wata, ko idan namiji ne baya so yayi banin baka akan wata mace da wani. Kuma a duk al'adu, yawancin al'adu na duniya ana kishi. Kin yi tambaya akan ya ake gane namiji mai ko mutum mai kishi. Namiji mai kishi ana gane shi tun kafin a aure shi, idan mace ta san ka'idoji na zance da abubuwan da ya kamata lura wajen zance. Akwai abubuwa da yawa da ya kamata lura ga namiji. Namiji mai kishi na farko yana da yawan korafi, yana da yawan mita, yana da yawan tambaya. Idan ya ganta da agogo wanda bai taba ganta da shi ba, waye ya sai mata? Idan ya ganta da takalmi wanda bai taba ganta da shi ba, waye ya sai miki? To ke mace, in kin ji namiji yana miki irin wannan tambayoyin, to alamu ne da ake gane namiji mai kishi. Wato yana yawan tambaya akan abin da ya gani ga mace. Ita kuma mace mai kishi ana gane ta ne ta hanyar bibiya, kana ina, yanzu kana ina, daga nan kuma ina zaka je. Ta nan ake gane mace mai kishi. Masana halayyar dan Adam sun kasu kishi biyu akan tunanin kishi. Akwai wanda suka dauka kishi ba halitta bane, al'ada ce, domin akwai al'adun da kwata-kwata ba a ma kishin. Kamar al'ada ta Eskimo, su ba sa kishi saboda rashin kishi su ma har aran mata ake yi. Idan zan yi tafiya, ina iya faɗa wa abokina da Allah ka bani aran matarka, ko idan matata ba ta gari, ina iya gaya abokina da Allah ka aran matarka zuwa kwana ɗaya matata ba ta gari. Al'adar da za a yi aro tsakanin mata, magana kishi ma ba ta so ba kenan. Akwai al'ada ta Yunamomo. Yunamomo tana can Brazil. Ita kuma Yunamomo al'ada ta suma kamar babu kishi din, domin suna yin abin da ake kira hospitality wife. Shine yawanci suna yin aure fiye da mata ɗaya, kuma kullun za su kasance da yarinya budurwa wacce tafi ƙarancin shekaru, kuma kyakkyawa tafi sauran matan kyau. To abin da yasa suke ajiye wannan budurwa din wacce tafi sauran mata kyau da kuma ƙarancin shekaru a matansu, suna ajiye su ne saboda bako, ko da bako zai zo. Ba ƙaramar karramawa ce, shi ita ce karramawa ta ƙarshe. Idan bako ya zo, sai su ba shi wannan ya riga mu'amala da ita har tsawon lokacin da zai tafi. Yana mama kenan. Sannan akwai ƙabila ta Banaro. Ita ma Banaro tana can wajen Pacific Island ne, tsibirin Pacific. Suna yin abin da ake kira Euclid. Ita Euclid kaman aro ne na mata din, korance na mace tsakanin Banaro. Ko a nan Najeriya akwai ƙabilu guda ɗaya ko biyu wanda suke kaman babu kishi din, domin akwai ƙabila a nan Najeriya da idan ma suna rigima da matarsa zai iya ciya ga kinan ma ni kaɗai ne ma nake iya mu'amala da ke, duk garin nan baki da ko saurayi baki da shi. Akwai ƙabilu da yawa da irin waɗannan suke faruwa kaman babu kishi a cikin wannan al'ada din. Waɗannan su ne hujjoji da wanda suke ganin kaman kishi al'ada ce. To amma akwai kuma kashi na biyu na masana din wanda suka ɗauki kishi kaman halitta ne. Ko da a cikin al'ada guda za a fahimci wani ya fi wani kishi. Idan aka yi la'akari akwai ƙabilu kaman buzaye larabawansu, ko kuma ƙabilun shuwa Arab. Su sun ɗauki miji kaman wani ƙaramin abin bauta. Sujjada ce kawai ba su yi wa miji ba. Iya biyayya, iya bauta, iya kyautatawa za su yi wa miji. Kuma shi yasa al'adarsu kullum suke yawo da wuka a gindinsu. Domin idan suka fahimci namiji yana nema ya jawo wata, in bai hankali ba su iya far masa da wannan wuka, ko kuma su je su kashe waccan matarsu. Saboda me? Saboda suna ganin me yake bukata, me yake bukata daga wajen mace wacce ita wannan mata ba ta yi masa. Kuma hujja ta biyu da suke gani suka nuna cewa ai ko a cikin halittu, ko ba ma mutane ba, ko a cikin dabbobi ana ganin kishi. Saboda haka shi yasa suka kara tabbatarwa kishi halitta ce. Idan masu kiwon tantabaru suka lura cewa idan wata tantabara ta je wurin namiji, wancan mijin nata ya ga wancan namijin ya nema ya barbara, zai tuwa a guje yana cizansa, yana tsatsagasa har sai ya ba wannan wurin. Kuma ana ganin yadda raguna suke competition akan mace, ana ganin yadda sauran namomi suke kashe kawunansu akan mace. Wannan competition din ba wani abu bane, kishi ne. Wannan takaitaccen bayani kenan akan kishi. Amma in muka buɗa, muka faɗaɗa, muka faɗi yadda wasu al'adu suke, za a yi mamaki kwarai da gaske. Akwai ƙabila ta Neya ta India wacce mace tana iya auren maza daga 4 zuwa 40. To matar ko za ta auri maza daga 4 zuwa 40, ko duk yadda mazan mace ɗaya ne, aiki shi ma bai taso ba kenan. Su da mai yawancin su mafarauta ne. In suka ta farauta suka dan dade musu dawa. Kuma ba daidai bane su a nasu al'adar mace ta zauna ba namiji ko ɗaya. Dukka waɗannan mazan su za su so su yi mu'amala da wannan macen a matsayin matarsu. Amma kuma kowane namiji gidan shi daban, ita matar tana zaune a gidanta. suna kamar auren dauki sanda ka kenan. Idan namiji na farko ya zo ya tarar da mashi an kafa a kofar daki, alama ce ta tare da ɗayan namijin wanda yake shi ma namijin ta ne. Saboda haka kawai sai ya juya ya tafi shi. Haka kuma akwai al'ada a Najeriya nan ma da ake ajiye takalmi, takalmi ake ajiyewa a kofa. Idan mijin ya zo ya ga takalmi na namiji a kofar daki matar shi, ya san cewa ta tare da saurayinta, sai ya juya ya tafi shi ma sai ya fada wajen wata matar mai wani mijin kuma ita ma budurwar shi. Wannan shi da takaitaccen bayani akan kishi.
A irin nazarin da kai da binciken da kai da mace da namiji waye kishi,
ya danganta ga yanayin macen ko yanayin namijin da kuma bautar da suke wa dangantaka din. Wato ana gane zurfin kishi ne ta sadaukarwa akan dangantaka din. Girman sadaukarwa, girman kishi ko mace ko namiji.
Yanzu ga wakilinmu a Zaria Aliyu Baban Karhi da wata tattaunawa mai ban dariya akan kishin maza.
Sunana Abubakar Ilwan, gaskiya ne wannan karin magana na Bahaushe da yake cewa kishi kumallan mata. Gaskiya ne mata a da su aka fi sani da kishi, amma a halin da ake ciki yanzu mu kanmu maza muna da namu kishin na musamman, amma kowanne kishin ya danganta da yanayin yadda abun suke. To mu kuma a bangaren mu na maza tsakani da Allah, yanzu ba kowanne ne ya hakura ya zura ido ya ga matan shi tana ma magana ko tana mu'amala da wani namiji na daban ba, in ba sa aka ci ba wa iyaz billahi a irin wannan lokacin da muka shiga za ta kai ga mummunan wato ta'adi wanda yake ba za a so a misalta shi ba ma. Kafin ma ka iya auro matan ma yanzu tashin hankali ne, kuɗin ma da za ka samu tashin hankali ne kafin ka je ka auro. To ka auro kuma ka ga wani yana nema ya maka irin cin bilbili, to ka ga sai inda ƙarfi ya ƙare duka baki ɗaya.
Ka ji kamar yanzu abin da shi wannan bawan Allah ya faɗa, me za ka ce da tijo akan kishin na maza?
Sunana Abubakar. To amma ni a takaice mata sun fi maza kishi.
To amma su mazan ai su ne ake cewa kullum ana cewa mata su mazan ne na su kishin.
Wannan digital era ne da ake, za ka ga komi yana zama export. Kafin ma ka auri matan kamar yadda malam ya ce, za ka ga tana chatting ta wancan ta wannan, wanda in kiya is not taking ma ka aure ta sai ka ga tana magana da wani, to tanan kishi kuma ke ƙara ƙaruwa.
To ka ji shi abinda wannan bawan Allah ce, kai me ya cikakken sunanka?
Ni sunana Adamu Garba, gidan Gabas. Kusan a ɗaya ɓangaren zan iya goyon bayan shi Abubakar ciyaman namu. To amma in ka kalli yadda maza suke a halin yanzu, ai sun fi mata ma kishi. Musamman in ka kalli yadda maza ke ɗaukan mata su sa su a mota su tafi unguwa tare da su ana yawo kan hanya, ba ma ya san ya ga wani ya kusance ta. Ai kaga maza sun fi mata kishi gaba ɗaya. Ai maza sun fi mata kishi yanzu. Ni ma musamman a kaina nan ba ma wani ba, kishin yana da zafi sosai.
To me na ka kai kai kanka?
Yawwa, ni a kaina yanzu kamar yadda malam Abubakar ya faɗa, in auri mace kuma in ga wani na kusantar ta, ai ga tari zan ɗauko.
Assalamu
alaikum. Na ji ka ta dare.
Assalamu alaikum.
Sunana. Da ka ji a ce zai ɗauki gari.
Assalamu alaikum. Sunana Ɗanlami Mahmud.
Na'am.
Gaskiya bai faɗa. In dai maganar kishi ne, ana ma mata kirari ne kawai. A ce wai mata suna da kishi, suna da kishi. Especially mu zage-zage. Ina ganin kishi na wurin maza.
Malamar ka ji da yadda zaure ya bushe da dariya, amma kowa zai magana kuma sai ya ce.
Ai maganan gaskiya kenan. Tsakani ga Allah na gamsu da abin da shi Malam Ɗanlami ya faɗa. Mafi akasari mata dama suke ji a musu kishiyoyin. Babu kama a wannan na faɗa ɗazu cewa yanayin rayuwa da sauran abubuwa, ba wanda zai so ya tara tsibin iyalai yadda abin duniya zai zo ya ishe shi. Amma tsananin kishi yana wajen maza, tsakani ga Allah wanda yake idan matan nan da za su kiyaye, to wancan ma kishin ma da ake musu gani ba ma za a san da shi ba ma, saboda ba za ka ƙara auren ba ballantana ma ka san da shi.
To kai ba za mu karka ka ce za ka ɗauki kace.
To ai abin ne, akwai damuwa a ciki sosai. Kana da matarka, kuna tare a gida, kuma sai ka ganta tana magana da wani, kaga za ka iya tuhuma, me dalili?
To dan uwanta ko abokin aiki?
To ai a haramta ne.
Dan uwa ba ko abokin aiki?
To an ce
kusan dole a aiki da shi.
An ce ya shigo gidan ne?
To aiki ba zai kawo shi gida ba ko?
To yanayin aiki ai da ba.
Bata aiki a ofis ko?
Yawwa, amma ai akwai izini. Hata da ma da ka haife shi in ya hau shekara 18 20 bai ganin mahaifiyar shi sai da izininka kai a matsayin miji. So saboda haka ai mu ne muke da ginshikin kishi cikakke. Kaga kamar yadda na ce zan dauka ta irin nan haka yake.
To wai misali, ai kaga ai tana da yan uwa.
Yan uwa zan iya bari ma in gaya maka, ni mata ta da ta rasu in za ta biki ni nake goya ta in je in zauna ta gama abin da take dawo
da zani ko ko akan abun hawa kace goyo ai goyo ka ji goyo za a ci
da mashin ai ai goyon ko a daka ana yi
malaka ka ji tauna wallahi
gaskiya ne kaga dai an dawo hanya nake nan dun ina ga maka maganan kishi yana wurin maza an saki ne ko ake fadin wai ma kishi kumallan mata kishi kumallan mata wallahi kishi na wurin namiji
karfi mana da shawara wani shawara zaka ko ji hankali wani ji hankali gare
to ina so maza su fahimci cewa akwai haƙoƙi da yawa akan su na matan su amma dai magana kishin nan za a yi sai a rinka dan sassauta amma dai akwai kishi
kai da kace zaka dauki gatari
eh eh to
ni abawa kare na faso kare na baba aman aure da shi kai kai lalle Aisha yau kin daga babban tuwali ai Abubakari kan ya tabi dan tun da fada rijiya aka dan samu shi da kyar da kyar har yanzu ana mushi magani kuma bai dawo hayacin shi ba
Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta internet na Daily Trust akan kishin maza. Kuna iya sauraron mu ko da yaushe a shahin aminiya.dailytrust.com ko ta shahukan mu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust. Kuna ma iya bibiyar shirin daga Laraba ta gidajen rediyon da suka hada da amfani FM a Yamai kasar Jamhuriyar Niger akan mita 100 matsakaicin zango. Da Sawaba FM akan mita 104.9 a Hadeja jihar Jigawa da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3 da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da Unity FM akan mita 93.3 a Jos jihar Plateau da kuma Badegi Radio akan mita 90.1 a Mina jihar Neja ko kuma kula libo shirin daga Laraba ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Buzzsprout, Spotify, TuneIn Radio, Google Podcast da kuma Apple Podcast.
Maganar da ake a cikin gari kai ba lalle bai ta ashewa.
Masu sauraro barka da dawowa a ci gaban shirin daga Laraba na sashen yada labarai ta internet na Daily Trust. Wakilin mu a Kano Salim Umar Ibrahim shi ma ya tattauna mana da wasu maza matasa akan wannan batu na kishin maza su ma basu boye kishin su ba
sunana Abubakar Abdullahi gaskiyar magana ina da kishi ko gaskiya kamar ni da nake da mata gaskiyar magana ina da kishin matata fiye da yanda baka tunani dan su tare musamman in zan fito daga gida ina kasancewa duk wani abu da za ta bukata wanda waje za a fita ni na kan shiga fita in yi in diba ruwa ne ma ni nake saboda gaskiya ko kallon mata ta kafiya yi na kan ji ba dadi dan a lokacin ina iya kwana ma ban yi bacci ba saboda wannan yanayin kishi dan bana taba mantawa akwai wani lokaci da muka taba fita da mata ta unguwa muna tafiya tayi kwalliya haka bata sa alƙab bata tage shi sai wani ya ganta to da ya ganta sai yake mata maganar minti daya to wannan abin ya fusata ni karshe ma unguwar da za a je dai aka fasa zuwa sakamakon wannan abin da ya kasance
sunana Abubakar Alasan wanda aka fi sani da Abba Gwani ina da kishi sosai ma kuwa saboda kishi abu ne na nake ganin duk tarangin dan adam ya kamata a ce ina da kishi ina iya nuna fushi in abin ya kai kawo ma na taka birki na ga abin ya ki yankewa ana iya raguwa
sunana Abdulmuttalib Abdulkarim daga karamar hukumar Kumbotso eh gaskiya kamar yadda ka faɗa ina da kishi amma kishin tsaftataccen kishi nake ina iya kokari da in gana samar da abin da ya dace a gida saboda yanayin mu'amalar mata aure da wanda idan ta fito irin su ce fa ne in dai ba kamawa tai ba akan yakan dan faru amma ina iya kokari da in gana samar da komai ta yanda bazan bana bada dama matata ta fito waje uwa ko za mu fita tare saboda kishi ina kishinta har liqab nake ba ta dan kan ma a ganta da sauransu kuma ka san dama Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya faɗa yace da yus ko shine wanda baya kishin matarsa ba zai ma shiga aljanna ba to insha Allah mu dai ba ma daga cikin su mu kan muna kishin matan mu insha Allah muna kokari mu ga mun kiyaye haƙoƙin su ta yanda ba za su samu damar kula wasu a waje ba ka fahimta
sunana Abba Muhammad kishi ai halaka amma ni gaskiya ina iyakar bakin kokari na wajen da yadda za a yi matata da abin da ya kamata na haƙƙina ne in yi, haɗe bo ruwa ma ina yi in kawo gida, sabanin katta kirawo mai ruwa ko mai ruwa ya shigo min gida, ni nake ɗaukar jarkoki in shiga da su gida in je in juye tukunna in biya shi kuɗinsa. Shine ko fita za ta yi zan ba ta kuɗin a daidaita sahu ta hau drop nake ba ta ba tare da wani ya zauna a kusa da ita ko dai sabanin haka ba, saboda ita zanaci a kai ka a kusance ta ballantana ma a yi ta. Shine sannan kuma maganar da kai akan mata ta waya zan ji idan na zo na tarar da ni da ita da wani, gaskiya ni matakin farko da zan yi ba wani bibiya da zan yi zan fara sassara shi ne. Zan iya ɗauka adda in sassara shi tukunna in jima menene ba a san abin da ya haɗa shi da matata.
Ni sunana Sani Musa Fage, ana kirana da Abba Magiya Fage. Gaskiya ina da kishi mai zafi saboda ba zai yiwu ina tsaye in ga matata tana fira da mai ruwa ko mai kifi ko mai kayan miya, wannan abu yana taɓa ni sosai. Shi yasa kafin in bar gida ina kokari in ga duk abin da zai sa ta fita, zan yi kokari in sai duk abin da ya kamata domin kaucewa wannan hanyar. Domin gaskiya ni ko irin ƴan uwan nan nata da ba muharramai ba ma ni in naga suna mu'amala da ita ina jin kishi a raina, domin mu kishin mu asali ya samu, domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk namijin da baya kishin matarsa ba zai shiga aljanna ba. Dan haka mu wannan kishi namu muna yin sa ne ma muna daukar sa kamar ma addini ne ma, kishi ya zama wajibi a gare mu maza.
Sunana Jamilu Magatakalda. A gaskiya ni namiji ne mai tsananin kishi, dan da akwai lokacin da na je na tarar da budurwa ta da wani suna hira, sai da na ji a raina gaskiya da ina da bindiga a jikina da sai na rube shi. Bayan abin da ta min karo na farko na je na tarar da ita a karo na biyu, gaskiya anything can happen. Ni bayan ma na harbe shi ma tare ni da kaina zan haƙa rami in binne shi ba tare da kowa ya sani ba saboda kishi na.
To bari mu riye shirin namu da ra'ayoyin mata akan kishin maza a tattaunawar da wakiliyarmu a Kano Rahima Shehu Doka ji tai da su.
Sunana Halima Abdullahi. Ni a tunanina gaskiya maza sun fi mata kishi. Dalili kuwa ki duba ki ga yanayin zamantakewar mace da namiji. Yanzu misali a ce kuna tafiya da ke da mijinki, kina kallon wani, yanzu nan zai hada rai ya kama husuma ya kama fada don me kika kalli wani. Amma shi yanzu zai iya kallon wata mace ba ma za ki ce masa komai ba. Amma ki da zarar kin yi haka yanzu nan zai darsa wani abu a cikin zuciyar shi. Gama wanda ya yi magana kenan ko ya nuna miki wani ya ma dinga fushi da ke kenan ke biki san ma dalilin yin hakan ba. Sannan kuma hujjata ta biyu da zan iya cewa lallai maza sun fi mata kishi. Yanzu a wannan lokacin da ake na wannan kafafen sada zumunta na zamani din nan, yanzu zaki ga cewa namiji ya zauna yana chatting da mata kala. Yanzu nan ya ganki kina chatting da wani ya dinga bibiya yana fadin waye wannan, ko kuma waya wannan idan yaje kina yi da wani ya dinga tambaye kike da wa kuke yin magana har sai ya ji da waye kuke yi. Gaskiya ni dai a tunanina yanayin kishin maza ba na wasa bane ba akan mata.
Sunana Khadija Abdullahi Yahya, kuma ni broadcaster ce. Gaskiyar lamari maza sun fi mata kishi. Abinda yasa ake ganin cewar kishin mata ya daran mu na maza wani abu ne wanda ake ganin shi a zahiri. To amma idan kika yi la'akari da wani abu guda, misali yadda mace take nunawa, yadda take daukar hukunci yayin da wani al'amari na kishi ya same ta, shi yasa ake ganin cewar kamar kishin mace ya fi na namiji. Amma misali za ki ga cewar akwai yanayi da maza suke nuna kishi game da matayensu. Duk macen da aka ce yau kina da aure, a ce wani ya zo ya kula ki ko ya yi toastin ɗinki, hajiya, nan fa za ki ga tashin hankali. Za ki ga cewar yana fushi, yana fuzge-fuzge, alamun nuna cewar zuciyarsa tana yi masa ƙuna. To amma wataƙila ba zai yi abin da mace za ta yi ba. Da ita ce, da wataƙila za ta ɗauki kofi ta rotsa. Ko za ta kai duka and all of that.
Sunana Maryam wacce aka fi sani da Ummi M Nasir. Mata kishin su dalili ɗaya ne suke yin sa. karin aure. Misali da za a ce namiji baya kara aure, in ya aure ki ya aure ki kenan, babu wata dama da zai kara aure. To mata da ba za su yi kishin da maza suke da shi ba. Dalili na kwana shine namiji ya san cewa in dai duk duniya babu yanda za a yi yana auren mace ta aure wani namijin, amma kuma duk da haka yana nuna kishinsa sosai da sosai. Akwai mazan da na sani hatta ƴan uwa na jini ba su yadda matarsa ta waya da su ba. Kuma kin ga dai ya san cewa ba aurenta zai ba, babu aure a tsakaninsu, amma kuma wannan kishin na maza bayan ɗan uwanta ne, ko da uwa ɗaya uba ɗaya. Akwai namijin da na sani gaba ɗaya sai da ya goge duk wata baƙuwan nan ba ta dai suna namiji ne, sai da ya goge nan bar gabaki ɗaya daga kan wayar matarsa bai yadda ba.
Sunana Farida Muhammad Haske. Alal haƙiƙa gaskiya maza sun fi mu mata kishi. Dan mu namu a ce kishin mata gaskiya hauka ne, rashin hankali zan ce. Yan wana mata, sorry to say, ku yi haƙuri, maganar gaskiya ce. Abinda muke yi ko kaɗan kare ma ba zai ɗauka ba. Rashin hankali ne, rashin tunani ne. Maza su suke da kishi. Misali budurwa kina da ɗan uwa namiji. Zai ganku tare da wannan faneman aurenki yake yi, yana son ki, yana neman aurenki da fatan za ku zama ahali ɗaya, dangi ɗaya. Amma sai ɗan uwan nan naki ya ji wani irin abu a cikin zuciyarsa, kishinki kawai yake da halak za ku aikata tunda neman aure ne. To amma sai ya ji wannan abun babu daɗi. Sannan ta ɓangaren maza su ma irin wannan, ko da an yi aure a ce kin yi aure shi, to namiji abin da ya tsana shi ne ya zo gida ya same ki da ɗan wanki ko kaɗai. Ya san dai ba abin da zai faru tsakaninku shi ma, saboda ya san in duniya ke kika rage tsakaninki ke da wannan ɗan uwan naki, aure ya haramta, addinin musulunci ya haramta muku shi. To amma saboda kishi ne namiji, sai ya ɗan sauya miki fuska. Kawai saboda kishi a jininsu yake, wani baya so ko da a ce abokin aiki ko wani abu magana ta shiga tsakaninsu da wannan yarinya da yake so ko kuma wannan matar tasa. Gaskiya maza sun fi kishi, kishinsu ne ma halastacce mai kyau tsaftatacce a kan namu na mata, wanda shi kishin banza ne, hauka ne kawai muke yin shi tsantsa.
Game da kishin maza, gaskiya maza na da kishi fiye da yanda ake tunani. Maza na da kishi, shi namiji ma shi har da matarsa ma wani lokaci ke kishi, in the sense that wani wasu ma kaga kamar irin suna bakin ciki ga matansu, ba sa so matan su cika ba, sannan kuma ba za su iya rabuwa da su ba, sun kaji zama musulmi suna kishin wani ya aure ta, irin waɗannan abubuwan. Inda a ce namiji ake wa kishiya da an san cewa eh lallai maza na da kishi, kishi ke sa wani gidansa za ki ga daman kokannin matansa wani lokaci baya so su shiga shi a ganin shi sun girma, bale a ce wani bakon kafa ko wani dan uwanta ko wani cousin ba sa daukan wannan abu. So gaskiya maza na da bala'in kishi.
Ƙarshen shirin daga Laraba kenan na wannan karan, sai wani jikon da izinin Allah mu taho muku da wani sabon shirin. Idan kuna da batutuwan da kuke so mu tattauna a kai ko shawarwari, kuna iya tuntuɓar mu ta WhatsApp a kan wannan lamba: 0918-3333-0. Idan daga ƙasashen ƙetare ne, sai a fara da alamar ƙarawa, wato plus, sannan a saka 234, sai a cikace da lambar tamu ta WhatsApp. Ga masu sauraron mu a ƙasar jamhuriyar Niger, lambar ita ce +234 91 38 93 33 90. Yanzu muna godiya ga duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shirin. Da wakilanmu a Kano, Rahima Shehu Dokaji da Salim Umar Ibrahim, da Aliyu Baban Ƙarhi a Zaria, sai abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman da kuma editan Musagir Kano Sale, da shugabanninmu masu yi mana gyara da bamu shawarwari, Naziru Mika'ila Abubakar babban editan kafar sadarwar Daily Trust, da Muhammad Kabir Muhammad shugaban sashen yaɗa labarai ta intanet. a madadinsu duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku huta lafiya.